الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata 5 ga watan sha'aban shekara ta 1438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 2 ga watan 5 shekara ta 2017. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Al-Aqidatu Tahawiyya na Ash-Shaykhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad Al-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi na yau, ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata. Kami kalima ta at-tadabbur shine nura, ka tsaya ka nura da abu, ka fitar da fa'idodin da suke cikin sa, shine ma'anar at-tadabbur. Shi ko yin tadabbur game da Al-Qur'ani wajibi ne, kamar yanda Ubangiji ta'ala ke faɗa, kitabuna anzalnahu mubarakun liyadabbaru ayatihi al-aya. Haka kuma ya faɗa, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghayrillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira. Da faɗarsa, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfalha. Na'am. Idan akwai kotun musulunci, to baya halatta musulmi ya kai ƙara kotun da ba ta musulmi ba. In haƙƙinka ya murƙaye bayan da za a yi haƙƙinka ya fito, dole sai ka kai ƙara, to a kan larura kotun da ba ta musulunci ba kana iya kai ƙara domin haƙƙinka ya fito. A kan larura, a kan dole ne bayan da za ka yi, tare da cewa kana ƙin abun, kana ƙyama a zuciyarka, to za ka yi. Larura ce ta kan fakar da musulmi zuwa haka. Amma matukar akwai kotun musulunci, baya halatta musulmi ya kai ƙara kotu wadda take ta dagutu, kamar yadda Ubangiji ta'ala ya bayyana mana sifa ce daga cikin sifofin munafikai, kai ƙara zuwa ga abin da ba Allah ya saukar ba, ba manzansa ba, kamar yadda ya ce alam tara ilal ladina yazumuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila al-taghuti wa qad umiru an yakfuru bi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan bahida wa idha qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah wa ila ar-rasuli ra'aita al-munafiqina yasudduna anka sududa fa kayfa idha asabatuhum musibatun bima qaddamat aydihim thumma ja'uka yahdifuna billahi in aradna illa ihsanan wa tawfiqa ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim fa a'rid anhum wa idhhum wa qul lahum qawlan baliga. Ubangiji ta'ala yake cewa alam tara ila alladhina yazumuna, shin wai baka gaba wadanda suke rai cewa annahum amanu bima unzila ilayka, cewa su sun yi imani game da abin da aka saukar maka, wa ma unzila min qablika sun gasgata da abinda aka saukar gabaninka na littattafai, yuriduna an yatahakamu ila tagut suna nihin kai ƙara zuwa tagut. Ma'anar tagut a wannan aya duk wata shari'a ko ma bayan alqur'ani da sunna, wa qad umiru an yakfuru bi alhali an umarce su su kafirce ma tagut ma'ana duk wani kundin wato duk wani kundi wanda yake na doka na hukunci in dai kuma bayan alqur'an kuma bayan alqur'ani da sunna to wannan wajibi ne musulmi ya kafirce masa wa qad umiru an yakfuru bi ya nuna bi ya tawabi amince ba da shi dokar Allah ita ce doka domin shi ya halici bayansa kuma shi yafi kowa sanin abin da zai gyara bayansa kuma alqur'ani da sunna riga ce ba wuya ta ma waɗanda suka gabata daidai ta yi daidai da waɗanda suke raye a yau kuma shi ya yi daidai da duk wanda zai zo nan gaba har izuwa kiyama shi ne Ubangiji ta'ala ya ce wa qad umiru an yakfuru alhali an umarce su cewa su kafirce ma tagut ma'ana duk wani doka wadda take koma bayan ta Allah da manzansa sai ya ce wa yuridu shaytanu an yudillahum balalan badida shaytani ne yake nihi kawai ya kautar da su gabarin tafarki wanda yake madaidaici kautarwa wadda take mabayyaniya idan an ce da su ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli ku zo ku karbi abinda Allah ya saukar ku zo zuwa ga manzansa yanke muku hukunci ra'aytul munafiqina yasudduna an ka sududa za ka ga munafikai suna bujirewa gabarin ka bujirewa don haka anan Allah subhanahu wa ta'ala yana bayyana mana sifa ce daga cikin sifofin munafikai amma a yau da yake babu kotun musulunci sai ta shaydani kenan don haka a kan darura in haƙƙin ka ya markaye bayan da za a yi haƙƙin ya fito dole sai ta nan to a kan darura mutum yakan iya kai kara darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya daidai gabar da malam ke faɗa da ya ce wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya istahaqqa hadha al-isma qabla ihya'ihim kadhalika istahaqqa isma al-khaliqi qabla insha'ihim dhalika bi annahu ala kulli shay'in qadir wa kullu shay'in ilayhi faqir wa kullu amrin alayhi yasir la yahtaju ila shay laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir daidai wannan gaba muka tsaya a darasi da ya gabata a takeice ita wannan gaba malam na faɗa cewa wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya kamar yanda ubangiji subhanahu wa ta'ala wato mirayar da matacci ne bayan ba'da ma ahya bayan ya rayar da su ma'ana cewa ubangiji ta'ala na daga cikin sunayen shi shine al-muhyi ma'ana mirayarwa wa kama annahu muhyil mauta ba'da ma ahya kamar yanda shi mai rayar da matacci ne bayan ya rayar da su istahaqqa hadha al-isma qabla ihya'i kafin ya rayar da su ma ya cancanci wannan suna kafin Allah ya halicci halittu ya rayar da su daman yana da sunan al-muhyi ya cancanci wannan suna na al-muhyi ba sai bayan ya halicci halittu ya rayar da su sannan ya samu sunan al-muhyi a kafin ya halicci bayansa halittunsa kafin ya halicce su ya rayar da su istahaqqa hadha al-isma ya cancanci wannan suna shi ne malam yace kadhalika istahaqqa isma al-khaliq qabla insha'ihi haka ya cancanci suna na al-khaliq wato kafin ya kage halittar bayansa kafin ya halicci halittu yana da suna al-khaliq kaga kenan ba sai bayan ya halicci halittu sannan wato ya samu wannan suna na al-khaliq a kafin ya halicci halitta ma sunan shi al-khaliq domin sifofin ubangiji subhanahu wa ta'ala da sunayensa ba su da farko kamar yanda zatin shi subhanahu wa ta'ala ba shi da farko don haka sifofinsa kenan sifofi ne waɗanda suke azaliyat wanda ba su da farko sai ya ce zalika wato wannan bayani da muka yi malam yace bi annahu domin shi ubangiji ta'ala ala kulli shay'in qadir akan dukkan komai mai iko ne ma'ana babu wani abu wanda ke gagararsa a cikin sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da yake tsakankaninsu babu wani abu wanda yake gagarar ubangiji subhanahu wata'ala dan haka yace wato zalika bi annahu ala kulli shay'in qadir ubangiji ta'ala wato mai iko ne akan dukkan komai sai ya ce wa kullu shay'in ilayhi faqir dukkan komai gaba daya mabukaci ne zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kowa da komai mabukaci ne zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Babu wani wanda ya isa ya tsaya da kansa. Kowa da kasani da komai mabukata ne zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, kamar yanda yake cewa wallahu al-ghaniyyu wa antumul fuqara. Ubangiji ta'ala shine mawadaci, wadata wadda ta kai matuƙa, ta kai gaya, wadata da ba ta da farko kuma ba ta da ƙarshe, kuma wadda ba ta tawaya. Sai ya ce wa antumul fuqara, ku ku ne mabukata, kamar yanda can ya ce ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, ya ce ya ku jama'a ku san da cewa gaba ɗayan ku talakawa ne zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Ubangiji ta'ala shine mawadaci kuma shine abin yabo. Dan haka a cikin hadisi ingantacce Ubangiji ta'ala na faɗa, hadisin na cikin Sahihu Muslim, yana cewa ya ibadi kullukum ja'un illa man ata'amtuhu fastaqimuni ud'imku. Ya ku bayina, ku san da cewa dukkan ku mai yunwata ne, sai dai wanda na ciyar da shi, don haka ku nemi ciyarwa ta in ciyar da ku. Yace ya ibadi kullukum a'rin illa man kasautuhu fastaqsuni aqsuhu. Yace ya ku bayina, gaba ɗayan ku tsiraitattu ne, sai dai wanda na tufatar da shi, don haka ku nemi tufatarwa ta in tufatar da ku. Dan haka shine anan malam yace wa kullu shay'in ilayhi faqirun. Dukkan komai gaba daya, komai da ka sani mabukaci ne zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Dan haka yake da suna As-Samad, kamar yanda yace kul huwallahu ahad, sai yace Allahu samad. As-Samad shine abin nihi da bukata kenan, wanda duk wani mai bukata to babu inda zai nufa illa zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Sai yace wa kullu amrin alayhi yasir, kuma dukkan wani al'amari mai sauki ne ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Duk wani al'amari da ka sani mai sauki ne a wajen Ubangiji Subhanahu wa ta'ala, babu wani abu wanda ke wahalatar da Ubangiji Subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda Yahudawa suke siffanta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da sifar da bata dace da shi ba, shine gajiya. Da Allah ya bada labarin cewa walaqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyam, ko kuma da yace huwal ladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyam thumma stawa 'ala al-'arsh, shine Ubangijin da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da ke tsakanin su na halittu a cikin kwanika shida, farko Lahadi ƙarshe Juma'a. Yahudawa sai su ga thumma stawa 'ala al-'arsh, sannan sai ya daukaka akan al'arshinsa. Yahudawa sai suka ce da ya halicci halittu a kwanika shida, farko Ladi ƙarshe Juma'a, suka ce ranar Asabar hutawa yi saboda gajiya. Ubangiji ta'ala ya maida musu martani ya ce walaqad khalaqana as-samawati wal arda wama bainahuma fi sittati ayyamin wama massana min lughub. Ubangiji ta'ala ya ce tabbas mu ne muka halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da ke tsakanin su na halittu a cikin kwanika shida. Ubangiji ta'ala ya ce wama massana min lughub, babu wata gajiya da ta shahe mu balantana mu huta. To dan haka wannan kuma karantarwa ce ta Ubangiji Subhanahu wa ta'ala game da bayinsa bi a sannu. Duk abin da za ka yi kar ka yi gaggawa, ka ba a hankali ka kyautata, inda Allah ya so a cikin abin da ya fi kyautawar ido gaggawa, da ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da duk abin da yake tsakanin su. Domin duk wani al'amari idan Allah ya yi nihin samar da abu ko rasar da shi, to ya fi kyautawar ido gaggawa, kamar yanda ya ce wa ma amuruna illa wahidatun kalamihim bil basar. Lamarinmu idan muka yi nihin samar da wani abu ko rasar da shi, Ubangiji ta'ala ya ce bai zamanto mafaci kamar kyautawar ido. Kuma haka ya ce innama amuruhu idza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Lalle lamarin Ubangiji Subhanahu wa ta'ala idan ya nufaci wani abu, samarwa ko rasarwa, to kawai yakan ce ga abun kasance, sai ya kasance take yanke kamar yanda Allah yake ne. Al'amarin al-kiyama al'amari ne mai girma, duk halittun da Allah ya halitta tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen ta a cikin yini ɗaya Allah zai musu hisabi. Kuma abu ne mai sauki, don haka yace wa ma amru sa'ati illa kalamihil basari aw huwa aqrab. Lamarin alkiyama gaba ɗayan shi bai zaman duba face kamar kyautawar ido ne ko abin da ya fi kyautawar ido gaggawa. A cikin yini ɗaya mutum da aljanna sauran halittu gaba ɗaya Ubangiji subhanahu wata'ala zai ma kowa hisabi ya gama. Don haka Ubangiji ta'ala babu wani abu wanda yake mai wahala a gunsa, duk abin da ka sani abu ne wanda yake mai sauki a wajen Ubangiji subhanahu wata'ala. Kamar yadda can yake cewa alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna zalika fi kitab inna zalika 'ala Allahi yasir. Shin baka san da cewa Ubangiji ta'ala na sane da dukkan halittun da ke cikin sammai bakwai da wanda ke cikin ƙasai bakwai gaba ɗaya? Kuma wannan abu ne a rubuce a tabbace a cikin littafi, kuma abu ne wanda yake mai sauki ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne anan malam ya ce wa kullu amrin alayhi yasir, ya ce dukkan wani al'amari da ka sani to mai sauki ne ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, babu wani abu wanda yake gagararsa. Sai ya ce la ya hataju ila shay'in, Ubangiji ta'ala ba ya da buƙata zuwa komai, babu wani abu da Allah yake da buƙatar shi. Shi shi ne ake da buƙata a gunsa, amma shi ba ya da buƙata a wajen kowa, ba ya da buƙata a wajen komai. Shi yake ciyarwa, shi ba a ciyar da shi, kamar yadda ya ce wa huwa yud'imu wa la yut'am, shi ne Ubangijin da ke ciyar da bayinsa, shi ba a ciyar da shi. Laisa kamithlihi shay'un, wani abu bai zamanto ba tamkar Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ma'ana wani abu bai kama da shi ba, babu abin da ya kama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin zatinsa ko a cikin sunayensa ko a cikin sifofinsa ko a cikin ayyukansa, babu wani abu wanda yake kama da Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne ya ce laisa kamithlihi shay'un, ma'ana wani abu bai zamanto ba kwatancin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shay'un anan na kira ne fi siyaqin nafi, duk wani abu da ka sani to Ubangiji subhanahu wa ta'ala sabanin haka. Sai ya ce wa huwa as-sami'u, Ubangiji ne wanda yake mai matukar ji game da duk abin da bayinsa ke faɗa. Al-basir kuma mai gani ne, babu duk wata mai goyuwa ba ta goyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Ya san kowa, ya san komai, yana ganin kowa da komai. Shi ne ya ce al-basir, wato mai gani ne wanda babu wani abu wanda ke goye masa. Kaga da ya ce laisa kamithlihi shay'un, wannan annafi ne, Ubangiji ta'ala ya kure ma kansa, wato shi ne kamantacceniya da wani abu daga cikin halittunsa. Sai ya ce wa huwa sami'ul basir, kuma shi mai ji ne, mai gani ne, kuma anan tabbatarwa ne, yana tabbatar ma kansa sifa ta ji da gani. Kenan, don haka ka'ida game da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidul asma'i was sifat, shi ne tabbatar ma Ubangiji subhanahu wa ta'ala duk abin da ya tabbatar ma kansa ko abin da manzansa ya tabbatar masa na sunaye da sifofi. Sannan ka kore masa duk abin da ya kore ma kansa ko abin da manzansa ya kore masa na sunaye da sifofi waɗanda ba su dace da shi ba, ba tare da jirkita su, ba tare da canza su, ba tare da wohintarwa, kuma ba tare da kamanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wata halitta daga cikin halittunsa. Za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, khalaqa al-khalqa bi ilmihi wa qaddara lahum aqdara wa daraba lahum ajala wa lam yakhfa 'alayhi shay'un qabla an yakhluqahum wa 'alima ma hum 'amiluna qabla an yakhluqahum wa amarahum bi ta'atihi wa nahahum 'an ma'siyatihi wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa mashi'atihi wa mashi'atuhu tanfudh la mashi'ata lil 'ibadi illa ma sha'a lahum fama sha'a lahum kan wa ma lam yasha' lam yakun yahdi man yasha' wa ya'sim wa yu'afi fadla wa yudillu man yasha' wa yaqtulu wa yabtadi 'adla wa kulluhum yataqallabuna fi mashi'atihi bayna fadlihi wa 'adadi wa huwa muta'alin 'anil aghdadi wal andad la radda li qada'i wa la mu'aqqiba li hukmi wa la ghaliba li amri آمنا بذلك كله وايقنا ان كل من عنده مالم الله يجي كانسا كي فدا خلق الخلق بعلمه واتو اوبنجي تعالى شيني يا حلچي حلتو بعلمه واتو دسننسا بعلمه واتو جملة حالية معنى أي خلقهم عالما بهم الله يا حلچي سو تاردا ينا دسنن عدد ابن دي حلتا shine yace khalaqa al khalqa ubangiji ta'ala shi ya halicci halittu bi ilmihi da sanin adadin iya abin da ya halitta kuma a duk wa a inda halittun sa gaba ɗaya suke komai Allah ya sani dalili akan cewa ubangiji ta'ala shi ya halicci halittu kuma yana sane da adadin iya abin da ya halitta na halittu kuma kowace halitta Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana sane da ita kuma yana da iko akan ta babu daidai da kwayar zarra daga cikin halittunsa wanda ke goyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yake fada ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir ku saurara Ubangiji ta'ala na sane da adadin dukkan abin da ya halitta domin shine Ubangiji wanda yake mai matukar tausasawa game da bayinsa kuma shine kwararre wanda yake masanin kowa da komai ciki da bai idan aka ce al-khabir wanda ya kware akan abu ya san abu ciki da bansa kaga anan me yace ubangiji ta'ala na sane da duk abin da ya halitta gaba daya wannan yana nuna mana fadin ilimi na ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci halittu kuma ya san adadin abin da ya halitta ya san kuma duk inda halittunsa suke gaba daya walillahi al-masalul a'la kaddara cewa yau a matsayin ka na tila ne tila wanda yake shi ya shahara a wajen dinki ka shekara 10 kana dinki yau inda za a tambaye ka adadin complain nawa ka dinka bayan da za a yi ka bada labari adadin abin da ka dinka a ina suke ba ku kai sai ka fada to ubangiji ta'ala dukkan halittun da ya halitta tun daga farkon duniya har zuwa kiyama gaba ɗaya Allah ya san adadin halittun da ya halitta kuma ya san a ina suke kuma yana da iko akan su shine yace khalaqal khalqa bi ilmi don haka kenan ya san kowa ya san komai kamar yanda yake faɗa wa inda hu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين سيجي وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى اجل مسمى ثم اليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون شنو يجي وعنده مفاتيح الغيب واتو مكلن غيب ابون اوبنجي سبحانه وتعالى سكي manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bayyana mana mafatihul ghaib wato sune abubuwa biyar da Allah ya ambata a ƙarshen suratul luqman inna allaha indahu ilmus sa'a wa yunazzilul ghaib wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun ma za taksibu gada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut wadannan sune ake kira mafatihul ghaib sanin lokacin da alkiyama za ta tabbata an gane ku na biyu sanin wato lokaci wanda yake na saukan ruwa idan girgije ya taso ya yi ruwa ko ba zai yi ba wannan sani ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shi yake banci kansa da shi don haka masu hashashin yanayi so da yawa sukan ce za a yi ruwa da bakin kaman da bakin ƙwarya a gari kaza sai girgijen ya zo ya wuce saboda ilimi ne wanda yake banta da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya abinda ya kamata su fada ana kyautata zaton akwai girgije zai zo me yiwa zai yi ruwa da izinin Allah amma cewa girgije kaza zai yi ruwa wannan sani ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine yace wa yunzilul ghaib sannan wa ya'lamu ma fil arham shike da sanin abinda ke cikin mahaifa idan mace ta dau ciki ita kanta ba ta sanin ta dau ciki sai idan wato shine wata ya ketara ta kuma koda watan yaki ta rata ta san ta dau ciki to bata san ba cewa dadi ne ko biyu ne namiji ne ko mace ce wannan duka ilimi ne na Ubangiji subhanahu wataala shine yace wa ya'lamu ma fil arham sai yace wa ma tadri nafsun ma za ta kasibu gada wato babu wata rai wadda ta san menene za ta aikata nan gaba daidai da sai wanda daya ba wanda yake da sanin menene zai aikata nan gaba banda Allah sai yace wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut kuma duk wata rai bata san ba a ina ne za ta mutu ba wanda ya san inda zai mutu to sune ake kira mafatihul ghaib shine yace wa inda hu mafatihul ghaib wato makullan gaibu na ga Ubangiji subhanahu wataala la ya'lamuha illa huwa ba wanda ya san da su banda shi sai yace wa ya'lamu ma fil barri wal bahri shine Ubangijin da ke sane da duk abin da ke cikin sarari idan aka ce albar wato shine sarari kenan abin da ba teku ba daman ɗayan biyu ne in ma sarari ko teku shine yace wa ya'lamu ma fil barri shine Ubangijin da ke sane da duk abin da ke cikin sarari wal bahri da duk abin da yake cikin teku ma'ana gaba ɗayan halittun da suke cikin sarari da dukkan halittun da suke cikin teku Ubangiji ta'ala yana sane da su sai yace wa ma tasqudu min waraqatin illa ya'lamuha wato wata ganyen itaciya Ubangiji ta'ala yace ba zai sarai ba illa ya alamu hafa ce Ubangiji ta'ala na sane da lokacin faduwar sa duk ganyen wani icce bai isa bai fadi ya kai kasa fa ce Ubangiji ta'ala ya san da ganyen icce kaza a wuri kaza lokaci kaza ya fadi sai yace wala habbatin fi zulumatil ardi ko wata kwaya dake faduwa a cikin duhun kasa wala radibi ko danya wala yabisin ko busassa illa fi kitabi mubin face yana tabbace a cikin littafi ma'abucin bayani shine lahul mahfuz tuntuno Ubangiji subhanahu wataala yaki diddige kowa yaki diddige komai kenan nan kenan mallan yana tabbatar mana sifa ta ilimi ga Ubangiji subhanahu wataala ya siffanta da wannan sifa ta ilimi sifa ta sani kamar yanda ya tabbatar ma kansa wannan sifa a cikin alqur'ani don haka yake da suna al-alim mai matukar sani shine yace khalaqal khalqa wato ya halicci halittu bi ilmihi wato da sanin sa sai yace wa qaddara lahum aqdaran sannan Ubangiji ta'ala ya kaddara musu duk abin da yake nihin kaddarawa komai da Allah ya halitta kuma komai Allah ya saita shi ya kaddara masa komai komai lokaci ne kawai yake jira kamar yanda yake fada tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira sai yace alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki sai yace wa khalaqa kull shay'in fa qaddarahu taqdira wato shine ash-shahid wa khalaqa kull shay'in wato shine Ubangijin da ya halicci dukkan komai fa qaddarahu taqdira wato ya kaddara shi kaddarawa ma'ana komai Allah ya bashi gurgudu komai Allah ya kayyade masa lokaci shine yace wa qaddara lahum aqdaran wato Ubangiji ta'ala ya kaddara musu alqadari kamar yanda yace inna kulla shay'in khalaqnahu bi qadar lalle mu ne dukkan komai da ka sani Allah yace mun halice shi ne da gurgudu ma'ana komai mun sanya masa alqadari kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta Abdullah ibn Amr ibn al-As Allah ya kara musu yadda daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ke cewa qaddara Allah maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal-arda bi 50000 sana sai ce wa kana arshuhu ala al-ma Ubangiji ta'ala ya kaddara ma wato bayin sa duk abin da yake nihin kaddara musu kafin ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da shekara 50 a lokacin nan al'arshin sa yana kan ruwa kafin Allah ya halicci sammai bakwai da kasai bakwai da duk abin da ke tsakanin su na halittu da shekara 50 Allah ya kaddara komai ya gama don haka dai komai lokaci yake jira daidai da motsa kafarka da zaka yi tuntuna Allah ya kaddara kafin ya halicci halittunsa da shekara 50 kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke fada a cikin hadisi ingantacce yake cewa farkon abinda Allah ya halitta daga cikin halittunsa gaba daya wato shine alkalamin kudura alkalami shine Allah ya halitta wannan alkalami bayan Allah ya halicce shi sai ya ce masa uktu irbutu alkalamin sai ya ce ya ubangiji na me zan rubuta ubangiji ta'ala ya ce masa uktub kullama huwa ka'imun ila yawmil qiyama rubuta duk abinda zai wakana har zuwa kiyama takin ki alkalami ya gudana yake rubuta sai da ya rubuce gaba ɗaya duk abinda Allah zai kasantar da shi har zuwa kiyama da haka shine anan malam yace wa qaddara lakum aqdaran Allah ya kaddara musu alqadari kenan duk abinda kaga ya same ka na dadi da wahala to wannan alqadari ne na ubangiji subhanahu wataala idan na dadi ne kai godiya ga ubangiji subhanahu wataala zuwa gare shi akan wannan ni'ima da ya jaddada ma in na rashin dadi ne ka dau hakuri ka jimre ka nemi wato yayi maka wannan al'amari da ya dora maka shine yace wa qaddara lakum aqdaran ubangiji ta'ala ya kaddara ma bayinsa wato dukkan wani alqadari kenan duk abin da ke samun bawa wato alqadari ne na ubangiji subhanahu wataala don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce yana fada yana cewa wa alam annama aqbaka lam yakun li musibak wa ma asabaka lam yakun li yuqiyak ka san da cewa duk abin da ya same ka dadi ko wuya to bai zamanto ba da zai kuskure maka kuma duk abin da ya kuskure maka to ka tabbata cewa daman ma bai zamanto ba da zai kuskure maka an gane ko duk abin da ya kuskure maka ka tabbata cewa daman bai zamanto ba zai same ka kar ka sanya tunanin cewa dan na kauce a'a daman Allah bai kaddara ba zai same ka in ba dan na kauce ba ai da ya same ni Allah ne tun can bai kaddara ba cewa wannan abu zai same ka inda Allah ya kaddara zai same ka bayan da za a yi ka kauce to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai sanin duk abin da ya same ka na dadi ko wuya to bai zamanto ba zai kuskure maka kuma duk abin da ya kuskure maka na dadi ko wuya to ka tabbata daman tun can bai zamanto ba zai same ka sai ya ce wa daraba lakum ajalan kuma ubangiji ta'ala ya sanya musu ajali ma'ana komai da ka sani Allah ya kayyade masa lokaci idan lokaci yayi to ba maganar yayi jinkiri kuma ba wanda ya isa ya gaggauto lokacin sa kafin lokacin ya domin komai Allah ya kayyade masa lokaci komai Allah ya saita shi kamar yanda yace li kulli ajalin kitab komai da ka sani Allah ya kayyade masa lokaci ya rubuta abu kaza iya lokacin sa kaza ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake fada mana a cikin hadisi ingantacce idan da ya cike kwana 120 a cikin cikin mahaifiya a ran nan ake daidaita halittarsa ubangiji ta'ala sai ya turo mala'ika na musamman wannan mala'ika sai a umarce shi game da al'amura guda hudu farko wato shine ya rubuta wato shine arzikin wannan bawa abu na biyu ya rubuta ajalinsa ma'ana kwanukan rayuwarsa na uku ya rubuta aikinsa na hudu ya rubuta wato dan aljanna ne ko dan wuta ne kafin dai su duniya Allah ya kayyade masa iya kwanukan da zai kuma irin waɗannan kwanuka suka yi dide da sai wanda dai ba a kara masa kuma bai isa ba kafin lokacin yayi ya gaggauta kanshi kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimu idan ajalin su yayi fala yasta'khiruna sa'atan ba sa jinkiri gabar lokacin dire da sa'a daya sa'a abinda ake nihi qibatu min az-zaman ba kamar yanda muka san sa'a a yau wato shine minti 60 a in aka ce sa'a wani yanki wanda yake da zamani daidai da segon daya idan lokacin mutum yayi to bai isa ba yayin jinkiri wala yastaqdimu na ubangiji ta'ala yace kuma busu isa ba su gabaci lokacin su kafin lokacin yayi kamar yanda can ubangiji ta'ala yake fada yake cewa walayyu akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha Ubangiji ta'ala baya jinkirta ma wata rai idan ajadin ta yi dai da sai wanda daya ba a kara ma mutum. Kuma haka Allah ya faɗa wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillahi kitaban muajjala, wato bai saukaka ba ga wata rai da za ta mutu sai da izinin Allah, kuma kowace rai Allah ya sanya mata lokaci, ya kayyade lokacin, ya rubuce shi, kowa in lokacin sa ya dole zai tafi. Don haka wato wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jama'a, sabani ga mu'tazila. Mu'tazila da rashin, duk da cewa daman su ka'idar su hankali suke gabatarwa akan nasu, su a iya aqidar su kowane dan adam yana da ajali guda biyu. An gane ko yana da ajali guda biyu, akwai ajali wanda yake na farko, akwai ajali na biyu. Wai kasancewar wanda aka kashe, to wannan an gaggauto da shi ne kafin lokacin sa, wai inda za a kyale shi zai ci gaba da rayuwa. To anan me suke siffanta Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala da shi? Jahiltar karshen al'amari. Wanda ya jahilci karshen al'amari shi ne yake yin abu ɗayan biyu, in ma ya kasance kaza ko ya kasance kaza. Kenan shi ne mutum yake yin abu kaza kenan, in ma ya kasa daga lokaci kaza kenan zai, in ma ya kasa kenan zai iya yin ya kai lokaci kaza. To don haka a aqidar ahlus sunna wal jama'a, da wanda lokacinsa ya yi mutu, da wanda aka kashe shi gaba ɗaya, kowa ya tarra lokacinsa, duk wanda aka kashe an kashe shi ne akan lokacin shi ya kare, ba yanda za a yi, ko da wani bai zame masa ba sababi, ba yanda za a iya ci gaba da rayuwa. Saboda kowa da Allah ya halicce shi, Allah ya kaddara masa sababin mutuwa. Wani sababin mutuwar shi shine kashe shi ne za a yi, wani rushewar gini ne, wani gobara ne, wani dirmiya ne a cikin ruwa, wani rashin lafiya ne, kowa Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya kaddara sababin mutuwarsa. Kamar yanda wani malami yake cewa wa man lam yamut bisayfi mata bi ghayrihi ta'addadat al-asbabu fal mawt wahid. Yace wa man lam yamut bisayfi, yace duk wanda bai mutu ba wato ta hanyar kisa wanda yake na takobi a fagen hama, yace mata bi ghayrihi, yace zai mutu da wani abu. Yace ta'addadat al-asbabu, yace sababba na mutuwa sun yawaita, amma ita mutuwar ɗaya ce, mutuwa ɗaya ce amma sababin shine ya bambanta. To da haka shine anan malam yace wa daraba lahum ajalan, Ubangiji Ta'ala ya sanya ma bayinsa ajali, kowa Allah ya kayyade masa lokaci. Da wanda ya mutu haka lafiya kalau, da wanda aka kashe kowa ya mutu ne a lokacinsa. Kenan wannan raddi ne ga Mu'tazila, na cewa wanda aka kashe to an gaggauto shi ne gaban lokacinsa, wai inda za a kyale shi to zai ci gaba da rayuwa. Hadisi na cikin Sahihu Muslim, riwaya ta Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Ummu Habiba diyar Abu Sufyan. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ji ta tana addu'a, tana cewa Allahumma amti'ini bi zawji Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bi abi Sufyan wa bi akhi Muawiya. Ta take, ya Allah ka ji yadda ni dadi, ka tsawaita kwanukan rayuwata wato da mijina manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, haka da mahaifina Abu Sufyan, haka da dan uwana Muawiya. Manzon Allah sai ya ce da ita, kad sa'alati Allah li ajali madruba wa ayyamin ma'duda wa arzaqin maqsuma, lan yu'ajjila Allah shay'an qabla hilli wa lan yu'akhkhira shay'an an hilli, ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. مزا الله يجي متى تبس كروك الله قمد وسا أجلي وانت تنتن الله يارغي ياك أيدي مسلوكك كروك وبنجي سبحانه وتعالى قمد وسا قالبك كدفتك وانت باء قارا وباء رهيوة. Ki roƙi Allah game da wani arziki wanda tuntuna Allah ya kasa, in mutum ya cinye arzikinsa dare da ƙwaya ɗaya ba a ƙara masa. Ubangiji Ta'ala baya gaggauta abu kafin lokacinsa, kuma baya jinkirtar da abu gaban lokacinsa. Maza Allah ya ce, inda a ce addu'ar da kika yi kin ce ya Allah ka kare ni game da azaba ta wuta, ka kare ni game da azaba ta kabari, wannan shine yafi dacewa. To ajali tuntuna Allah ya riga ya kayyade, yaya zaki addu'a ki ce ya Allah wai ka tsawaita ka jiyar da ni dadi, ma'ana da mijina manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mahaifina Abu Sufyan da dan uwana shine Muawiya, roko ne take wai Allah ya tsawaita kwanukan rayuwarsa, a ƙara tsawaita kwanukan rayuwarsa. To shi kuma tuntuni kowa Allah ya kayyade masa lokaci, kwanuka gaba ɗaya Allah ya kayyade mana, sa'o'in da za mu yi Allah ya kayyade, adadin lumfashin da bawa zai yi gaba ɗaya Allah ya kayyade. Idan mutum ya kai ƙarshe daidai da lumfashi ɗaya ba a ƙara masa. Iya arzikin da za ka ci gaba ɗaya tun daga zauwarka duniya har zuwa komawarka zuwa ga Ubangiji Allah ya kayyade. Daidai da kwaya ɗaya tak ba a ƙara ma mutum. Kaga a nan wannan hadisi yana nuna kowa kaga ya mutu to ya mutu ne da ajalinsa. Tuntuna Allah ya riga ya kayyade masa lokacinsa, kenan ba a gaggauto shi ba kafin lokacinsa idan kashe shi aka yi. Kuma babu wanda ya isa ya ketare lokacinsa. Don haka hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke bayanin cewa sadar da zumunta wato na daɗa kwanukan rayuwa. An gane ko? Kamar hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda yake so a shimfiɗa masa arziki, a yalwata masa arziki, a daɗa masa kwanukan rayuwa, manzon Allah ya ce to ya sadar da zumunta. Malamai suka yi bayani game da cewa zumunta na daɗa kwanukan rayuwa, Allah shi ya halicci komai kuma shi ya halicci sababi. Da Allah ya halicce ka ya kaddara cewa za ka yi tsawon kwana, sai Allah kuma ya halitta maka sababin abin da zai sa ka yi tsawon kwana, sai ka zama to mai sadar da zumunta domin kwanukan ka su yi tsawo. Wanda Allah ya halitta ya sanya masa gajeren kwana, sai Allah ya sanya kuma mai yanke zumunta ne. Me yasa? Saboda Allah shine khaliqul asbab wal musabbabat, shi ya halicci sababi da abin sababawa. Kenan duk wanda kaga yayi tsawon kwana, to Allah ya halicce shi kuma shi ya halitta masa sababin abin da zai sa yayi tsawon kwana. Dan haka ba a karan kanta bane sadar zumunta ke kara kwanuka. Misali Allah ya halicce ka ya kayyade cewa za ka yi shekara 70, to ba maganar ka ce ka yi sadar da zumunta a ƙara maka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai bar duniya, domin babu wanda ya fi shi sadar da zumunta. Kenan dan haka komai Allah ya kayyade masa lokaci. Shine kenan anan malam yake cewa wa daraba lahum ajala, Ubangiji ta'ala ya sanya musu ajali. Kenan da wanda aka kashe, da wanda ya mutu haka lafiya kalau, kowa ya mutu a ajalinsa. Wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, shi wanda aka kashe ba a gaggauto shi ba kafin lokacinsa. Kuma in lokacin yayi kenan ba wanda ya isa yi jinkiri ga barin lokacin, kuma kafin lokacin ba wanda ya isa yi janyo lokacinsa. Sai ya ce lam yakfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahu, babu wani abu wanda ke koyuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kafin ya halicci halittunsa. Kafin Allah ya halicci halittunsa babu wani abu da ya koyi gare shi. Yanzu misali, walillahi al-masalul a'la, kai ne kake nihin tsara wani abu a cikin tunaninka, za ka zo ka tsara nan zan yi kaza, nan zan yi kaza, nan zan yi kaza, nan zan yi kaza, zuwa wani lokaci abin sai ya koya, sai bayan kayi abin sai ka tuna ashe na ce zan yi kaza kuma ga yanzu ban yi ba. To Ubangiji subhanahu wata'ala kafin ya halicci halittunsa babu wani abu da ya koya. An gane ko? Balantana ya ce a aida na yi kaza, to wannan bai dace ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin sifa ce ta tawaya, shi kuma sifofin shi sifofi ne waɗanda suke na kamala. Shi ne ya ce lam yakhfa alaihi shay'un, babu wani abu da ya ɓoye gare shi, qabla an yakhluqahum, kafin ya halicci bayansa. Wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahum, Ubangiji ta'ala kuma na sanar da duk abin da bayansa za su aikata kafin ya halicce su. Kafin ya halicce su babu wani abu wanda ya koyi gare shi game da bayansa, kuma ya sani duk abin da za su aikata kafin ya halicce su. Kenan kafin Allah ya halicce mutum tuni yana sanar da duk abin da za mu aikata. Don haka sani ilimin Ubangiji subhanahu wata'ala, kamar yadda muka yi bayani a baya, ilimi ne wanda yake mai faɗin gaske. kafin Allah ya halicci abu babu abin da yake kokare shi kuma bayan kafin ya halicci kuma ya sani duk abin da bayan sa zasu aikata kafin ya halicce su ma ya san menene zasu yi dan haka malaman shine suka ce ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance kenan sanin Allah subhanahu wataala ya kewaye da kowa da komai ya sani duk wani abu wanda yake samun me da duk wani abu wanda yake rashashe da duk wani abu wanda yake meyuwa da duk wani abu wanda yake baya yuwa Ubangiji subhanahu wataala yana sane da shi ya san abin da ya wuce ya san abin da ake ciki ya san abin da zai zo nan gaba in ya zo ga yanda zai kasance dalilai sun wuce a lissafa na daga cikin su fadar Allah subhanahu wataala walau tara iz wuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu wala nukazzibu wala nukazziba bi ayati rabbina wa nakuna minal mu'minin bal bada lahum ma kanu yukhfuna min qabl walau ruddu la'adu limanu anhu wa innahum lakadibun ubangiji ta'ala ke cewa walau tara iz wuqifu 'alan nar da kaga lokacin da ake zawwa da waɗanda suka kafirce ma ubangijinsu aka tseda su akan gaba ta wuta ya abin da ya rage a tunkuda su su fada faqalu ya laitana nuraddu a lokacin nan zaka ji sun fada su ce ina ma a ce a dawo da mu duniya idan aka dawo da mu wala nukazziba bi ayati rabbina ba za mu koma ƙaryatarwa game da ayoyin ubangijinmu wana kuna minal mu'minin zamu zaman to daga cikin mu'mini ubangiji ta'ala yace bal badala hum ma kanu yukhfuna min qabl bari dai abinda suka kasance suna koyewa ne gabanin wannan yini ya bayyana gare su domin a rayuwarsu ta duniya basu yadda da alkiyama to yawa alkiyamar ta bayyana sun tabbata gaskiya ce ubangiji ta'ala yace walau ruddu kaddara cewa da za a dawo da su duniya la'adu limanuhu anhu ubangiji ta'ala yace rantsuwa nake da girma na da buwayata za su koma aikata abinda aka hane su kaga anan sun nemi cewa a dawo da su duniya wai in aka dawo da su duniya ba za su koma ƙaryatar da ayoyin ubangiji kuma za su yi imani ubangiji ta'ala ya san da cewa in an dawo da su ma imanin ba za su yi ba shine yace walau ruddu la'adu limanuhu kaga anan al'amari ne kafin ya wakana Ubangiji ta'ala ya san in ma ya wakana ga yanda zai kasance. Haka yace inna sharrad dawabi inda Allahu summul hukum alladhina la yaqilu. Sai yace walau alim Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum muridun. Yace walau alim Allahu fihim khairan inda Allah ya san akwai wani alkhairi tattare da su la asma'ahum da Allah ya jiyar da su ayoyin sa shi wanda yake na karba. Walau asma'ahu da Allah ya jiyar da su latawallawhum muridu lalle ne za su juye baya suna masu bujirewa abu ne kafin ya wakana Allah ya san da cewa in ya wakana ma ga yanda zai kasance haka ya fada game da munafikai da suke ba da uzurin cewa wai rashin guzuri da tanadi shi ya hana su fita yaki ubangiji ta'ala yake cewa la yasta'dhibukal ladina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim wallahu alimun bil zalimin wallahu alimun bil muttaqin innama yasta'dhinukal ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir wartabat qulubuhum fa hum fi raybihim yataraddadun sai ce walau aradu khuruja la a'addu lahu udda walakin kariha Allahu bi athahum fasabbatahum wa qila qulu ma'al qa'idin law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awdahu khilalakum yabghunakum alfitna wa fiikum samma'un lahum wallahu alimun bil zalimin ubangiji ta'ala yace wadanda suke imani da Allah da ranar kiyama ba sa neman izinin ka na cewa su zauna kar su fita fagen daga mai imani da Allah da ranar kiyama baya zauwa ya bada uzuri yace a kyale shi kare fita fagen daga sai dai in al'amarin ya zama dole sai yace ka san da cewa waɗanda suke neman izinin ka cewa su zauna kar su fita fagen hama sune waɗanda ba sa imani da Allah da ranar kiyama wanda zukatan su tayi kokonto game da abin da kazo da shi don haka suna kai kawo a cikin dimuwa ubangiji ta'ala yace walau aradul khuruj inda a ce sun yi rigin fita yaki da gaske to da sun tanada masa tanadi tun da wuri. Sun yace walakin kare Allahun bi asahum, sanadiyar Allah ne ya kyamaci fitar su fagen daga, fa sabbatahum, sai Allah ya jefa musu kasada da kyauya. Aka ce da su ku je ku zauna tare da masu zama waɗanda ba sa zuwa yaƙi, su ne mata da ƙanƙanin yara da marasa lafiya. Ubangiji ta'ala sai ya ce daukar da jufiku, inda a ce sun fita tare da ku yaƙi, ma zadukum illa khabala, ba abin da za su daɗa muku face ɓarna. Wala auga ukhilalakum, kuma da sun ringa gaggawa tsakankaninku, yabghunakum alfitna, suna neman jefa fitina tsakankanin mu'mini. Wa fikum sama'una lahum, Ubangiji ta'ala ya ce a cikinku suna da irin rahoto. Kaga a nan Ubangiji ta'ala al'amari ne kafin ya wakana, in ya wakana ma to ga yanda zai kasance, cewa daukar jufiku ma zalukum illa kabala, in ma sun fita yakin a cikinku to ba abin da za su daɗa muku sai ɓarna kawai da neman fitina. Haka can Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul Ahzab, wa idza qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u, ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقفالها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبسوا بها إلا يسيرا. وبنجي تعالى يشتن لوكا شند وتجمع تمنا في كيسك فلا أغزوة الأحزاب suna cewa ya ahla yathrib, ya ku mutanen Madina, la muqama lakum, bakku da ta zama fa anan, farjiku ku koma gida. Wasu jama'a daga cikin su suna neman izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wai su koma gida, suna cewa inna buyutana aura, wai gidajenmu al'aura ne, babu wani mai tsaro a fili suke, muna tsoron bayan fitar mu a kawo ma matanmu da kankanan yaran mu farmaki. Ubangiji ta'ala ya ce wa ma hiya bi aura, gidajen su ba al'aura bane, in yuriduna illa firara, ba komai suke nufi ba face kawai guje ma fagen daga. Ubangiji ta'ala ya ce walau dukhilat alaihim min aqfariha, inda za a shigo gare su daga sasannin ƙasa a kawo musu ɗauki, thumma su'ilul fitna, sannan a ce a tambaye su game da fitina shine a ce su kafirce ma Allah su yi shirka. Ubangiji ta'ala ya ce la atawha, da sun kafirka, wama talabbasu biha illa yasira, kaga al'amari ne kafin ya wakana Ubangiji ta'ala yake bada labari, in ya wakana ga yanda zai kasance, in ma ya wakana ga yanda zai kasance. Sannan a cikin ita wannan sura Ubangiji ta'ala ke faɗa ya hasabuna al-ahzaba lam yadhhabu wa in ya'ti al-ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rabi yas'aluna an anba'ikum walau kanu fikum ma qatalu illa qalila ash-shahidu walau kanu fikum ma qatalu illa qalila. Ubangiji ta'ala da yace ya hasabuna al-ahzaba lam yadhhabu, wai zato suke har yau cewa waɗannan jama'u da suka zo suka zagaye Madina ba su watse ba. Wa in ya'ti al-ahzabu, inda a ce wasu jama'un za su zo, yawaddu law annahum baduna fil a'rabi, za su yi burin ina ma a ce suna ƙauyukansu a zaune ba su zo ganin birnin Madina. Yas'aluna an anba'ikum, kuma za su ringa tambaya game da labarinku, wai yaya ake ciki. Ubangiji ta'ala ya ce masu irin wannan hali, walau kanu fikum ma qatalu illa qalila, ko da sun kasance tare da ku ba za su yi yaƙi sai yaƙi wanda yake ɗan kaɗan. Haka can cikin suratul Hashr Ubangiji ta'ala yake cewa alam tara ilal ladina nafaqu يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. وبنجي تعالى ذكي لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. الشاهد وبنجي ذكي تشيواوي waɗanda suka yi munafirci ne suke faɗa ga 'yan uwansu waɗanda suka kafirce ma Ubangiji daga cikin mazawwa littafi, wai in aka ce da ƙarfin tsiya za a fitar da ku daga birnin Madina, lanakharujanna ma'akum mu ma ba za mu zauna ba tare da ku za mu fita duk inda za ku je muna tare da ku kuma in aka ce za a yake ku kuma za mu kama mu ubangiji ta'ala yace la in ukhriju la yakhrujuna ma'akum rantsuwa nake da girma na da buwayata in har aka fitar da su yahudawan daga birnin madina su waɗannan munafikai ubangiji ta'ala yace ba sa fita tare da su wala in qutilu la yansuruhum kuma in har an yake su ba za su kama musu ba wala in nasaruhum in ma sun kama musu ubangiji ta'ala yace la yuwallun al adbar za su juya baya sun malayu saruna sannan ba za a ce maka musu ba haka a karshe yace la yuqatilunakum jami'an yace yahudawa ko ba za su yake ku ba gaba daya su hade kai su yake ku illa fi quran muhassanatin sai dai a cikin alkaryu waɗanda suke da garu a zagaye domin matsorata ne ba sa iya fitowa gaba da gaba a yaki da su sai dai alabi to kaga al'amari ne wanda kamin ya wakana ubangiji subhanahu wata'ala yake bada labarin cewa in ma ya wakana ga yanda zai kasance to shine anan mallan yace lam yakhfa alaihi shay'un qabla an yakhluqahu wani abu game da bayi bai koyi ba ga ubangiji subhanahu wata'ala kafin ya halicce su wa alima ma hum amiluna qabla an yakhluqahu kuma Allah na sane da duk abin da bayinsa za su aikata kafin ya halicce su kafin Allah ya halicce mu ya san menene za mu aikata sai ya ce wa amara wannan kenan raddi ne mallan yake ga rafida ɗin shi'a da su da alqadariyya wanda suke da aqidar cewa wai ubangiji ta'ala bai san abu ba kafin ya halicce shi wai sai bayan ya halicci abu sannan yake da sanin shi kafin ya halicci abu suka ce bai san da shi ba sai bayan ya halicce shi ne sanin ya san da shi ma'ana bayyana da sani sai in abu ya wakana ne wai sannan Allah yake sani da shi amma kafin ya wakana Allah bai san da shi ba to shine anan mallan yake maida musu martani babu wani abu game da bayi da ya koyi ga ubangiji ta'ala kafin ya halicce su kuma kafin ya halicci bayin sa ya san menene za su aikata sai ya ce wa amarahum bi ta'atihi ubangiji ta'ala ya umarce su da cewa su yi masa da'a wana hagum amma asiyatihi kuma ya anisu game da saba masa nan mallan yana bayyana mana cewa maqasudin halittar halittu musamman mutun da aljan shine kadai ta Allah a cikin ibada Allah ya halice mu ne kawai don mu yi masa da'a abinda yace muyi abinda yace mu dena kamar yanda yace wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun ban halice mutun da aljan wato sai don kadai ta na a cikin ibada shine anan yace wa amarahum bi ta'atihi ubangiji ta'ala ya halicci ya umarce su bi ta'atihi game da yi masa da'a wana hagum amma asiyatihi kuma ya hane su game da saba masa sai yace wa kullu shay'in dukkan komai yajri yana gudana ne bi taqdirihi da kaddarawa ta ubangiji subhanahu wata'ala wa mashi'atihi kuma da sansa duk abin da ka sani ke gudana to wannan yana gudana ne da kaddarawa ta ubangiji komai Allah ya saita shi komai yana tafiya ne akan yanda Allah ya tsara wa mashi'atihi kuma da san shi duk abin da kaga ya wakana Allah ne ya so shine ya kaddara shi kuma shi ya so haka duk abin da Allah bai so ba ba yanda za a yi ya kasance shine ya ce wa mashi'atuhu tanfud mashi'ar ubangiji ta'ala na zartuwa a cikin kowa da komai babu wanda ya isa yi wani abu sai abinda Allah yake so abinda Allah yake ne abinda Allah ya nufata shi yake kasancewa shine yace wa mashi'atuhu tanfu mashi'ar ubangiji subhanahu wata'ala ne zarcewa ce a cikin halittunsa gaba daya la mashi'ata lil ibadi bayi ba su da wata mashi'a an gane ko me zartuwa wanda ma'ana abinda kake so shi zai kasance a illa ma sha Allah sai dai abinda Allah ya so duk abin da muke so to bayan da za a yi wa kana sai idan ubangiji ta'ala ya so haka shine mallan yace fa ma sha alahum kana abinda Allah ya so gabayin sa shi yake kasancewa wa ma lam yasha alam yakun abinda Allah bai so bayan da za a yi ya kasance ko da muna so shine ubangiji ta'ala ke fada liman sha aminkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin yace liman sha aminkum an yastaqim naga duk wanda yaso daga cikin ku ya daidaita akan tafarki mare da yace sai yace wa ma tasha'una abinda kuke so ba zai tabbata ba illa an yasha Allahu rabbul alamin sai idan ubangijin halittu ya so da haka kenan Allah yana da mashi'a bawa yana da mashi'a mashi'ar bawa mai biya ce ga mashi'ar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mashi'ar Ubangiji ta'ala ita ce mai zartuwa game da dukkan komai da kowa. Kenan muna son abu, to amma abin da muke so bayan da za a yi wa kana ya kasance sai idan Allah ya so. Shine kenan anan malam ya ce wa kullu shay'in, dukkan komai yajri yana gudana bi taqdirihi, wato game da kaddarawa ta Ubangiji. Duk abin da kaga ya wa kana, to ka tabbata cewa Allah ne ya kaddara, wa mashi'atihi kuma shine ya so haka. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hadisi sahihi yake ce mana al-mu'minu al-qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if, sai ce wa fi kulli khair, sai ce ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz, sai ce wa in asabaka shay'un fala taqul law fa'altu kana kaza wa kaza walakin qul qadarullah wa ma sha'a fa'ala fa inna law taftahu abwaba ash-shaytan aw kama qala. Manzon Allah ya ce mumini karkarfa mai kuzari shi Allah ya fi so, ya fi kauna sama da mumini wanda yake mai rauni. Sai ya ce amma gaba ɗayansu suna da alkhairi domin sun yi tarayya a cikin imani. Sai ya ce ka yi kwaɗan abin da zai amfane ka, ka nemi taimako na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kar ka yi ragunci duk abin da ka sa gaba ka ba da himma. Sai ya ce in ka ba da iya kokarinka ka nemi taimako da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, abin sai ya kasance sabanin yanda kake ni. To karka ce inda na yi kaza da kaza zai kasance, inda a ce na yi kaza ai da na samu. Iya abin da za ka faɗa, manzon Allah ya ce walakin qul qadarullah, ce wannan dai alkadari ne na Ubangiji, ko kuma walakin qadarullah, ce dai Allah ne ya kaddara haka. Wa ma sha'a fa'ala, duk abin da Allah ya so shi yake aikatawa. Kaga kenan kai ka kama sababi, ga yanda kake so al'amarin nan ya kasance, ka ba da iya kokarinka, to Allah bai so haka ba, kenan sai ka ce Allah ne ya kaddara haka. Shine anan yace dukkan komai yana gudana da alkadarin Ubangiji da mashi'ar shi. Wa mashi'atuhu tanfuz, mashi'ar Ubangiji ta'ala ku min zarcewa ce a cikin kowa da komai. Sai yace la mashi'ata lil ibadi, bayi ba su da wata mashi'a illa ma sha'a lahum, sai abinda Allah ya so. An gane ko? Sai ya ce fa ma sha'a lahum kana, abinda Allah ya so shi yake kasancewa ga bayinsa. Wa ma lam yasha'a, duk abinda Allah bai so ba, lamai kuma zai kasance ba. Shi ne ya ce wa ma tasha'una illa an yasha'a Allahu rabbul alamin, haka ya ce walau sha'a rabbuka la jama'ahum ala al-huda, inda Ubangijinka ya so da ya tattara bayinsa gaba ɗaya akan tafarki da shiriya, kowa ya zama mu'mini. Haka ya ce walau sha'a rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a, da Ubangijinka ya so da dukkan wanda ke doron ƙasa gaba ɗaya kowa da ya zama mu'mini. Afa anta tukrihu an-nasa hatta yakunu mu'minin, shine sai ya ce ya hadi man ya sha'u, Ubangiji ta'ala na shiryar da wanda ya so daga cikin bayinsa. Wa ya asimu, kuma shi ke ba bawansa kariya. Wa yu'afi, shi yake ba shi lafiya. Fadlan, wato a matsayin kyauta ce ta musamman daga gunsa. Kenan shiriya a hannun Allah take, shi yake shiryar da wanda ya ga dama daga cikin bayinsa, kuma shi yake ba bawa tsaro da kariya game da duk abin da yake ki yake kyama. Wa yu'afi, shi yake ba da lafiya. Fadlan, wannan a matsayin kyauta ce ta musamman ga wanda Allah ya nufata. Sai ya ce wa yudhillu man yasha'u, kuma shi yake batar da wanda ya so daga cikin bayinsa. Wa yakhzulu, Allah ya tabar da shi. Wa yautali, kuma ya jarrabe shi da bala'i da musiba. Adlan, wato dan tsabar adalci na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda Allah ya shiryar da shi, ya dora shi kan tafarki na gaskiya. To wannan kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba karfinsa ba ne, ba dabararsa ba ce, ba wayensa ba ne, ya zama wajibi ya gode ma Ubangijinsa. Wanda Allah ya kautar da shi ga barin tafarki madaidaici, Allah ya batar da shi, to wannan adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Allah bai zalunce shi ba, domin ya haramta ma kansa zalunci. Kenan wanda Allah ya bashi lafiya, ya bashi tsaro, ya bashi kariya, wannan kyauta ce ta shi. Wanda Allah ya tabar da shi, ya jarrabe shi da bala'i da musiba, wannan adalci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ba tsanar shi bace Ubangiji ta'ala yi. Kuma komai Allah yakan yi shi ne da hikima. Sai ya ce wa kulluhum, gaba ɗayansu, ya taqallabuna, suna jijjuyawa, fi mashi'atihi, a cikin mashi'ar Ubangiji. Baina fadlihi, tsakankanin kyautar shi, wa adlihi, da adalci shi. Gaba ɗayan bayi kowa yana juyawa ne a cikin mashi'ar Ubangiji, tsakanin fadla da adalci. idan ka samu abu wanda yake na kwarai, wannan kyauta ce ta Ubangiji. Sabanin haka wannan adalci ne na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala. Sai ya ce wa huwa muta'ali, Ubangiji Ta'ala madaukaki ne, anil abdadi, gabarin kishiyoyi, wal andadi, wato da kini, ma'ana Ubangiji Ta'ala babu wanda yake kama da shi bayya da kishiya. Ma'ana shi kadai yake a cikin zatinsa, shi kadai yake a cikin sunayensa da sifofinsa da ayyukansa, babu wani wanda yake tarayya da shi. Lafazin abdad jami'i ne na bid, idan aka ce bid shine kishiyar abu kenan wanda ba sa iya haduwa. Haka in aka ce andad jami'i ne na nid, idan aka ce nid wanda shine tamka wanda yake daidai da kai kenan. Ubangiji Ta'ala bayyana tamka kamar yadda yace walam yakul lahu kufuwan ahad, kamar yadda yace hal ta'lamu lahu samiya. Sai yace la radda li qada'ihi, ba wanda ya isa ya mayar da hukuncin Allah. Idan Allah ya yi hukunci, babu wanda ya isa ya mayar da wannan hukunci. Ma'ana duk abin da Allah ya kaddara ya hukunta, to ba wanda ya isa ya mayar da shi. An gane ku? Don haka maganar cewa mutum ya sayi dabba wai in musiba za ta fada masa, ta fada ma wannan dabba, kenan kana alkadari, kana da kudirin cewa akwai abin da ya isa ya mayar da abin da Allah ya hukunta. Sai yace wala mu'aqiba li hukmihi, kuma babu wanda ya isa ya biyo baya ga hukuncin Allah, yace a wannan hukunci da aka yi bai yi ba, a saki, babu wani wanda yake mai biyar baya. Wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmi, Allah shi yake hukunta hukunci, kuma babu wanda yake biyar baya ga hukuncin shi, yace a bai yarda da wannan hukunci ba. Shine yace wala mu'aqiba, baya da wani mai biyar baya li hukmihi ga hukuncin shi, ya tada wannan hukunci. Wala galiba li amri, kuma babu wanda ya isa ya rinjaye ga al'amarin Allah, abinda Allah ya yi nihin yi babu wani wanda ya isa ya hana. Malam ya ce amanna bi zalika kullihi, mun yi imani da wannan abubuwa da muka ambata gaba daya. Wa'aikanna, malam ya ce mun yarda, mun amince, mun sakankance, anna kullu min indihi, gaba dayan waɗannan abubuwa daga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake. Kenan insha Allah a darasi mai zuwa za mu yi bayani game da hidaya, wato cewa kala biyu ce, akwai hidayatu tawfiq, akwai hidayatu dilala wal irshad. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.